بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله العظيم.
الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم عما بعد. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna wa Allah mai girma da daukaka godiya da ya kawo mu wannan babban birni na Kaduna, headquarter mulki ta jihar Kaduna, kuma cibiyar arewacin Najeriya, karkashin jagorancin babban malaminmu shugabanmu Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahaya Jingir. A wannan kungiya mai albarka ta jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, don gabatar da wa'azi na kasa da Allah madaukakin sarki ya tara miliyoyin jama'a na jihar Kaduna da jihohin Najeriya da kasashen makwabta, ciki har da kasan Kamaru. Muna nan a wannan fili da ake gabatar da wannan wa'azi a yanzu haka. Allah, muna roƙonka ka yi wa shugaban nan namu jagora, ka ba shi kariya, ka ɗora shi akan daidai, kuma muna roƙonka ka taimaki dukkan mataimakansa na shugaban na majalisar malamai Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gacikun, da kuma sa'i na ƙasa Sheikh Sa'idu Hassan Jingir, kuma ka taimaki shugaban gudanarwa Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhi da dukkan mataimakansa a dukkan matakai. Ka ƙara wa mai girma daraktan agaji na ƙasa lafiya Alhaji Isa Waziri Muhammad Gombe da shi da dukkan mataimakansa, Allah kai masu jagora. Gaskiya wannan wa'azi dole ne idan muka zo sai mun ƙara tunawa da babban malaminmu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, wanda ya karantar da malaminmu, kuma muka bi karatuttukansa ta hanyoyin kafafen sadarwa na zamani. Allah ka gafarta wa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, kuma babban malaminmu da Allah ya nufa da kafa wannan kungiya Sheikh Isma'ila Idris bin Zakariya, Allah ka sa ya huta. Allah ka ji kansu da rahama, ka yi masu jin kai, ka yafe masu kurakuransu. Muna roƙonka ya Allah, wannan ƙasa tamu Najeriya, Allah ka ba mu zaman lafiya da ci gaba. Allah ka taimake mu da dukkan taimako. To insha Allah, kamar yadda muka sani, ga manya-manyan malumanmu nan a zaune za su karantar da mu abubuwa masu gayar muhimmanci. Saboda haka wannan wa'azi a takaice za a gabatar. Ɗaya daga cikin maluma ko mutum biyu da suka hau kan wannan mumbari sun yi magana akan wasu mutane da ake kira 'yan tatsine kai tsaye, wato su ne Qur'aniyun, waɗanda su a aƙidarsu ba su yadda ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko da Alƙur'ani zai iya yin bayanin Alƙur'anin wa kowa, wanda mu kuma mun san wannan ba ma hankali ba ne, ba kuma sanin ya kamata ba ne. Alƙur'ani mai girma da kansa, da Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da shi, ya nuna cewa ya saukar da shi ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don ya yi wa duniyar musulmi bayanin ma'anan Alƙur'ani. A ina Allah ya faɗi wannan? Allah yana cewa
wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wala'allahum yatafakkarun.
Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra, kuma mu muka saukar da wannan littafi na Alkur'ani a gare ka ya Muhammad. Me yasa aka saukar da Alkur'ani ga Annabi Muhammad? Sai Allah mai girma daukaka ya kawo lamu ta'lil yace litu bayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah yace wa Annabi, mu mun zabe ka ne ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, muka saukar maka da wannan Alkur'ani don kai wa mutanen duniya bayanin abinda aka saukar gare su. Jama'a, Allah ya dora wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama hakkin bayanin wannan littafi na Alkur'ani ko bai dora ba? Allah ya dora. To wanda yace bai gamsu da duk bayanin da aka samo daga Annabi ba, wanda zai fitar da ainihin hakikanin ma'anan Alkur'ani, shin yayi imani da Alkur'anin kenan? Yayi imani da Annabi Muhammad kenan? Yayi imani da addinin musulunci kenan? Dan haka ƴan tatsini ƙarya suke yi, ba musulunci suke so ba. Abinda suke so su karantar da mutane shine watsi da Alkur'anin ma gaba daya. Me yasa? Saboda ayoyin Alkur'ani masu dimbin yawa suna nan, wanda babu yadda za ka yi ka bada cikakken ma'anarsu, ka bada cikakken manufarsu, ka bada cikakken fasararsu, dole sai ka hada da hadisai daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mu dauko misali kawai saboda babu lokaci. Idan ka dauko ayoyi da suke magana akan rabon gado, misali idan mutum ya mutu, ko kuma mu ce idan mace ta mutu sai ta bar mijinta, sannan kuma ba ta da ƴaƴa ko guda ɗaya, sannan kuma ta bar mahaifinta, sannan kuma ta bar mahaifiyarta, duk waɗannan bayin Allah da na faɗa, miji yana da gado daga dukiyar matarsa, in ba ta da ɗa yana da rabi. Alaran ba sai ka kawo ayan ba, nassin Qur'ani ne. Saboda haka da miji da mace za ta mutu, misali ta bar shanu ko tumaki guda 12, idan ba ta da ɗa, abinda Alkur'ani ya bata shi ya bawa mijin nata shine rabin waɗannan dabbobi. Cikin 12 nawa za a bata kenan? Za a bata guda 6. To idan aka bata guda 6, sai Allah mai girma da ɗaukaka kuma yace, to idan kuma mutum ya mutu ko mace idan ta mutu tana da iyaye, to abinda ake bawa ainihin uwarta da mahaifiyar da mahaifinta shine ɗaya cikin 6. Amma idan ba ta da ƴaƴa, ba ta da ƴan uwa, to ana ba wa ainihin mahaifiya wanda ainihin wannan baiwar Allah ta mutu ta bari a baya sulusi. Idan aka raba dabbobi guda 12 gida 3, za a samu guda nawa ne sulusi? Sulusi shine guda 4. To idan aka dubi nassin Qur'ani aka dauko aka ba wa uwa sulusi, an ba wa miji nisfu, mijin nan da aka bashi nisfu ya ɗebi 6, uwa kuma da aka bata sulusi ta ɗebi guda 4, a cikin dabbobi 12 saura nawa? Saura guda 2. To a ina aka ce mace ta ninka namiji a gado? Domin guda 2 ɗin nan idan a wajen ɗan tatsini ne matsiyaci, to shine abinda za a ba wa uba kenan. To idan ka ba wa uba kuma guda 2, alhali ka ba wa uwa guda 4, alhali uwan nan mace ce, alhali uban nan namiji ne, to ya za ka yi kuma da ayar da Allah ya ce lizzakari misulume hadil unsayeni? Kaga kenan ba ka iya fitar da wannan gadon da bin nassin Alkur'ani, dole sai ka koma ga hadisi, bayan hadisi ma sai ka gangara zuwa ga fikihu littattafan malamai waɗanda suka fassara Alkur'ani da hadisi. In ko baka yi haka ba, to waɗannan dabbobi 12 ba su rabuwa gare ka. Domin idan ka ɗauki rabi ka ce ka ba wa miji, to dama rabon da Allah ya ce ka bashi kenan. In ka bashi rabin dabba 12, ka bashi guda 6. Idan ka zo wajen uwa kuma, tunda ƴarta da ta mutu bata bar ƴaƴa ba, kuma ba ta da ƴan uwa, an ce a ba wa uwa sulusin abin da ƴarta ta mutu ta bari, ko abin da ɗanta ya mutu ya bari. To idan ka ɗauko sulusin dabbobi 12, su ne dabbobi 4. Idan ka ɗauki guda 4 ka mika wa uwa, ka kuma ba wa miji guda 6, saura nawa? saura guda biyu to shi kuma uba shine zaka dauki guda biyu ka bashi alhali ka ba uwa guda hudu in dan tsine yana da yadda zai warware wannan al'amari muna kalubalantarsa saboda ayoyin alqur'ani ne duka amma Allah kuma sai yace lizzakari misul azl me unsayi ai namiji yana da rabon mata biyu ne dan haka idan har za a zo a raba wannan gado ya kamata abinda uwa ta samu a matsayin ta na mace to uba ya samu ninkin abinda uwar ta samu amma bisa zahirin waɗannan ayoyin alqur'ani ba tare da taimakawa da fassaran da manzon Allah yayi ba tare da taimakawa da fassaran da sahabban annabi suka yi ba a cikin littafan fikihu to dan ta tsine daga nan Najeriya har inda karshen su yake ba mai raba wannan gado amma idan suna jin za su raba to ga wannan challenge an ba su saboda haka ba alqur'ani suke so ba inda alqur'ani suke so da sun yadda annabi zai yi bayani kuma duk wani dan tsine a majalisin sa idan ya karanta aya bayan ya fassara yana bayani da bakin sa ko baya yi kai ne kai sai kai bayani amma annabin da aka tura alqur'ani aka saukar alqur'ani ba zai yi ba bayan Allah ya ce wa annabi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim litubayyana me ma'anan litubayyana ana nufin kai bayani domin lamun dinnan lamun ta'lil ne shi yasa shi kade aka zaba aka saukarwa da alqur'ani dan haka duk wanda kaga ya fito yana cewa shi mai ra'ayin alqur'ani ne bai yadda ba wani ma naji yana fadi kwana-kwanan nan an ce ko daga ina yake matakila ma nan jihar Kaduna yake sai ya dauko hadisi ya jirkita ma'anarsa yace wai hadisi ne a cikin Buhari alhali kuma ƙarya yake yi hadisin ba a Buhari yake ba a cikin Imam Muslim yake Buhari bai kawo wannan hadisin ba wanda wasu mutane suka zo annabi yayi musu fada sai yake cewa wai an ce annabi ya zage su kuma gashi nan shi bai yadda da wannan maganan ba annabi baya zage alhali Aisha tana cewa mutanen nan sun zo wajen kan rashin sa'a cikin rashin sa'a kai musu fada sai annabi yace baki sani ba ina da alkawari tsakanina da ubangiji na cewa duk wani mutum musulmi da yazo gaba gare ni idan nayi masa fada saboda abin da yayi ko kuma na zage shi saboda abin da yayi to na riga na roki Allah ya sanya wannan zagin da wannan jan kunnan kafara ce gafara ce daukaka ce gare shi in Allah ya yarda saboda haka ɗan tasini inda gaske ku musulmi ne ku koma ku bi musulunci kamar yadda annabi ya karantar kamar yadda sahabbai suka fahimta kamar yadda tabi'ina suka fahimta in ba haka ba kuma Allah zai kunyata ku tun daga duniya kafin lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Alhamdulillah on saurari shugaban majalisar malamai ta jihar Lagos Ustaz Talhata Abubakar Kantana ya gabatar mana da wa'azi na musulunci Allah ya saka masa da alkhairi mun ga an ce sai gari ya waye ba na shan tramol ba Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi kafin mu kira malamin da zai biyo mishi baya in Allah madaukakin sarki ya kai mu makonni uku masu zuwa wato 28 ga watan Jumadal Akhir zuwa 4 ga watan Rajab 1446 daidai da 29 ga watan 12 zuwa 4 ga watan 1 na shekarar miladiya 2024 da 25 jirgin sunna zai sauka a Jalla babbar Hausa birnin Kano domin gabatar da gasar karatun alqur'ani mai girma ta kasa wato kashi na 28 in Allah ya yarda Allah ya kai mu lafiya malamin da zai biyo baya shine shugaban majalisar gudanarwa ta kasa Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi shine zai zo domin gabatar da wa'azi a halin yanzu kafin ya iso zamu kira Alarama Yusuf Shaibu Sambo daga Bauchi ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga Al-Qur'ani